ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الاثنين 22 ga watan Rajab, hijira na da shekara 1431, daidai da 5 ga watan 7 shekara ta 2010. Zamu gabatar da bayani kashi na biyu akan hadisi na 11 na littafin Arba'una Hadis, littafin Al-Imam An-Nawawi insha Allah. Hadisin da Al-Hasan bin Ali, jikan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yake cewa حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكي آي حديثي دقا باكم منظم الله دقا تكين حديثا دنا حد تشي لوكا تنين آدان كرمي ناجع النبي صلى الله عليه وسلم ينا تيوا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك خبر أبين دقا كي قوكوان تنسى زواغ أبين دباكا ينقو كنتو أكنسى. Rawahu Tirmidhi wan Nasa'i. Akwai wata riwaya ta al-Imam Tirmidhi, tamamul hadis. Haddathana Abu Musa al-Ansari, haddathana Abdullah bin Idris, haddathana Shu'ba an Burayda bin Abi Maryam an Abil Hawra al-Sa'di. Abul Hawra al-Sa'di tabi'ini. Yace qultu lil Hasan bin Ali, nayi tambaya ga Al Hasan bin Ali, jikan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma hafizta min Rasulillah, menene hadisin da ka iya haddacewa daga bakin Annabi Muhammad? Qala, sai Al Hasan bin Ali, jikan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace hafiztu min Rasulillah, na haddace hadisi daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana cewa da ma yaribuka ila ma la yaribuka, kabar abin da kake kokontonsa zuwa ga abin da baka kokonto akan shi. Fa inna as-sidqa tuma'ninatun, saboda ita gaskiya nutsuwa ce. Wa innal kadhiba ribatun, kuma lallai ita ƙarya tana sanya kokonto a cikin zuciya. Babu shakka wannan hadisin ya inganta, yana cikin Irwa'ul Galil, hadisi na 2074, da kuma Sahihul Jami'i Saghir, hadisi na 3378. Mun yi bayanin cewa wato ita nutsuwa tana cikin alamomi da ake gane addinin gaskiya. Idan addini na gaskiya ne, kana samun nutsuwa a cikin zuciyarka a kansa. Idan kuwa addini ba na gaskiya ba ne, babu shakka baya nutsuwa a cikin zuciyar dan adam. Wannan dalilin yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna as-sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun, ita gaskiya da'iman tana nutsuwa a cikin zuciya. ita kuwa ƙarya a koda yaushe kokonto take sawa a cikin zuciya don haka Allah yake kalubale afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan katira fa suratul nisa ayata 82 me yasa mutane ba za su yi la'akari da alqurani ba inji Allah subhanahu wa ta'ala su lura da alqurani da kyau da dai a ce alqurani ba daga wajen Allah madaukaki yake ba inji Allah lawajadu fihi ikhtilafan katira da sun samu sabani mai yawa a cikin sa don haka maganar manzon Allah da ma yaribuka ila ma la yaribuka ka bar abin da kake kokonton sa zuwa ga abin da baka kokonto da jin wannan magana ka san umarni ne gare mu ka bar abin da kake kokonton sa zuwa ga abin da baka kokonto ana umarni ga kowane musulmi dukkan wani al'amari wanda ka samu kokonto a kan shi to gabar shi kar ka yi aiki da shi inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to tunda shi ke umarni ne na manzon Allah wannan maganar tana buƙatar a samu kyakkyawar fahimta a kanta manzon Allah ya ce duk abin da kake kokonton sa ka bar shi ka koma aiki da abin da baka kokonto akan wannan dalili yake kamata mu san bambanci tsakanin kalmomi guda hudu waɗanda suka zo cikin alqur'ani da hadisan annabi Muhammad kalma ta ar-rayb da kalma ta ash-shakk da kalma ta adh-dhannu da kuma kalma ta al-waswas waɗannan kalmomi guda hudu suna da kusancin ma'ana don haka wajibi ne mu san bambanci da ke tsakanin kowane sai ka iya bambanta waɗannan kalmomin guda hudu sannan za ka aje maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a mahallinta idan baka iya bambanta waɗannan kalmomi ba babu shakka za ka samu kuskure wajen fahimtar maganar annabi Muhammad mu ɗauki misali da kalmomi guda biyu ar-raibu da kalma ta ash-shakk wanda Bahaushe yake kiranta shakka waɗannan kalmomi dukkansu sun zo cikin alqur'ani kuma mutane suna kuskuren fassara game da waɗannan kalmomin sukan ɗauki kalma ta ash-shakk su fassara kalma ta ar-raib da ita suna kaddara cewa abu guda ne larabawa suna cewa ash-shay'u la yusafu bi nafsihi ba zai taɓa yiwuwa a siffanta abu da kansa ba kamar misali ka ce kai kana kama da kanka yana da wahala sai dai a ce kana kama da wani don haka bai yiwuwa a ce Allah madaukaki ya faɗi kalmomin nan guda biyu a cikin alqur'ani ya kawo kalma ta ar-raib ya kawo kalma ta ash-shakk ya zamanto kuma dukkansu ma'anansu guda bil haqiqa akwai bambanci ta sashin ma'ana a tsakanin waɗannan kalmomin guda biyu kalma ta ar-raib da kuma kalma ta ash-shakk yana da kyau ɗalibi ya mallaki littafai da suke bayani akan ilimin kalmomin alqur'ani misali al-i'jazul balagi lilqur'anil karim littafin Dr. Walid Qassab da al-furuqul lughawiyya wa atharuha fi tafsiril qur'anil karim littafin Dr. Muhammad bin Abdulrahman Ash-Shaya da kuma littafin Fiqhul Lugha wa Asraril Arabiyya littafin Abu Mansur As-Sa'adi da littafin Al-Furuq fil Lugha littafin Abu Hilal Al-Askari kalma ta ar-raib da ash-shakk suna da bambanci yanda suka zo cikin ayoyin Al-Qur'ani da kuma hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don haka baki ɗaya malamai sun tabbatar da cewa idan aka ce shakka fa huwa mutlaq taraddudil fikri baina hadha wa dhaka hankalinka ya samu rashin nutsuwa game da wasu al'amura guda biyu kana taraddudi tsakanin su ka kasa tabbatar da guda sai a ce kana shakka
baka tabbatar da guda daga tsakanin abubuwa biyu ba. Wannan ita ce fassarar malamai magabata, kamar misali Ar-Rajib al-Isfahani, littafinsa Al-Mufradat, shafi na 265. Allah ya ji ƙanshi. Yana cewa inna shakka huwa i'tidalun naqibaini inda al-insan wa tasawihima. Abinda ake ce ma shakka shine abubuwa guda biyu su zamanto daidai gare ka, ka kasa gane wanne ne gaskiya a tsakaninsu. Wannan shi ake ce wa shakka. Haka nan al-Imam an-Nasafi a tafsirinsa, tafsir an-Nasafi mujallad na farko shafi na 262, al-Imam an-Nasafi yace inna shakka huwa Allah ya tarajjaha ahadul janibayn. Abinda ake ce ma shakka shine abubuwa guda biyu su zo maka, kana tunani a kansu, kuma ka kasa rinjayar da guda a kan ɗayan, ka yi ta ƙoƙarin ka nuna ka gane wanne ne mafi rinjaye, amma hankalinka bai baka ba, sai a ce wane yana cikin shakka, yana taraddudi tsakanin al'amura guda biyu, ya kasa rinjayar da guda a kan guda. Wannan ita ce ma'anar shakka, inji al-Imam an-Nasafi. Kuma ba shi kadai ba, hatta Abu Hayyan, Allah shi masa rahama, ka duba tafsirinsa Al-Bahr al-Muhit mujallad na uku shafi na 391, haka nan shi ma ya fassara kalmar shakka, ya dauko fassarar al-Imam az-Zamakhshari. Abu Hayyan yana cewa al-Arabu tuqliqu ash-shakka ala ma lam yaqa' fihi al-qat'u wal-yaqin. Balarabe idan ya ce maka wane yana cikin shakka, to abinda yake nufi mutumin yana taraddudi tsakanin al'amura guda biyu, ya kasa yanke hukunci a tsakaninsu. Ka duba tafsir al-Bahr al-Muhit mujallad na uku shafi na 391, haka nan in ka duba tafsirin al-Imam ash-Shawkani ya dauko maganar al-Imam an-Nawawi a cikin Nailul Awqaf mujallad na uku shafi na 131, al-Imam an-Nawawi yace fa taraddudu baina wujudi shay'i wa adamihi kalimatu tusamma shakka. Taraddudi da tsakanin al'amura guda biyu wanda mutum yake yi, kana tunani a tsakanin al'amura guda biyu, kana taraddudi, ka kasa rinjayar da guda, wannan shi ake ce ma shakka. Don haka wannan ita ce fassara ta kalmar shakka a cikin Al-Qur'ani da kuma hadisan Annabi Muhammad, bisa fahimtar malaman sunna magabata. Me ake nufi da shakka? Taraddudi tsakanin al'amura guda biyu, ka kasa rinjayar da guda akan guda. Idan ka dauko ma kalma ta Ar-Rayb yadda ta zo cikin hadisin Al-Hasan ibn Ali, Allah shi kara masa yarda, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da ma yaribuka ila ma la yaribuka, ka bar abinda kake kokonto zuwa ga abinda baka kokonto. In ka koma ta sashin hadisan manzon Allah, kalma ta Ar-Rayb tana daukan ma'ana guda, ita ce shakka. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk abinda zuciyarka take shakka a kansa, ya zamanto kana taraddudi tsakanin al'amura guda biyu, baka iya rinjayar da guda ba, to ka bashi. Idan kuwa ka iya rinjayar da guda, to ka koma aiki da wancan, ka bar abin da kake shakka a kansa, inji Annabi Muhammad. Amma ta sashin ayoyin Al-Qur'ani, idan kaga kalma ta Ar-Rayb ma'ananta tuhuma, ba ta daukan ma'anar shakka. Abinda ake ce ma tuhuma shine zargi, kana ƙaryata al'amari. Don haka yasa Allah yace dalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Kun ga wancan littafin babu tuhumar kirkira a cikin sa, shiriya ce ga masu kiyaye dokokin Allah. Kalma ta Ar-Rayb a cikin Al-Qur'ani ma'ananta shine tuhuma, kamar yadda yazo a suratu Yunus, wa ma kana hadha al-Qur'anu an yuftara min dunillah ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وان الذي في القران بيوا ake wani Allah ne ya kirkiro shi walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi litafi ne wanda ke gaskanta littafan da suka gabace shi Allah madaukaki yake la raiba fihi babu tuhuma akan alqur'ani to haka ma'anar raibu a cikin alqur'ani shine tuhuma babu shakka akwai wurare cikin alqur'ani inda kalma ta ar-raibu tazo tana hade da kalma ta shakka wanda a wannan guri malamai suke cewa ma'ananta shine an samu shakka da tuhuma sun hadu a zuciyar bawa kamar yadda Allah ya faɗa a suratu Hud aya ta 62 qalu ya salihu kad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa inna la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib samudawa suke cewa ya kai salihu da can muna maka fatan kwarai muna hangen zaka zama cikin mutanen kwarai kafin ka zo da irin wannan wa'azi da kake yanzu kana hana mu mu bauta ma abin da iyayenmu suka bauta masa ka zo da sabon addini wa inna la fi shakkin lalle muna cikin shakka mimma tad'una ilayhi game da abin da kake kira mu zuwa gare shi sai Allah yake murebu muna tuhuma wato muna shakkan abin da kake faɗa tsakanin gaskiya da ƙarya mun kafarin jayar da guda sai a ƙarshe suka ce murebu muna tuhumar kana ma Allah ƙarya ne ba gaskiya ba kaga in ka dauka ma'anar ar-raibu ita ce shakka to ya zaka fassara wannan aya wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi sannan kuma muribun kaga baka iya fassara wancan shakka da kuma muribun shakka don haka ma'anar guda ita ce tuhuma ma'anar guda kuma taraddudi tsakanin al'amura guda biyu haka nan suratu ibrahim aya ta 9 alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qaumun nuhin wa 'adin wa thamuda والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب الله يجعل بارئ وأن دسك جباتيس بزوم سبري ينتم بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum shin labarin wadanda suka gabace ku bai zo muku bane qaumun nuhin wa 'adin wa thamud wal ladina min ba'dihim mutanan annabi nuhu adawa thamudawa dama wadanda suka biyo bayan su la ya'lamuhum illa allah babu wanda ya san adadin su banda allah ja'atkum rusuluhum bil bayyinati manzannuku sun zo muku da hujjoji a bayyane faraddu aydiyahum fi afwahihim suka maida hannuwansu akan bakunansu wa qalu suka ce inna kafarna bima ursiltum bihi mun kafirce ma abinda suka zo aka aiko ku da shi wa inna la fi shakkin mimma tad'unana kuma lalle mu muna cikin shakkan abinda kuke kira mu zuwa gare shi muribun muna tuhumar ku akan cewa ƙarya kuke ma Allah tabaraka wa ta'ala تداوى سورة هود آية تأريد قوما ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينكم وإنهم لفي شك منه مريب الله يسي حقيقة من باوى النبي موسى للتاج سيأكسى موسى باني أكل للتاج ولولا كلمة سبقت من ربك إن بعد أن وتكلم تجباتا na alƙawarin jinkiri ga dan adam zuwa mutuwar shi ba Allah madaukaki yayi wannan alƙawari zai jinkirta ma dan adam yayi iya kafircin da zai yi akwai lokacin mutuwa in ba domin wancan alƙawari ba la qubiya bainahum da an yi hukunci tsakanin su wa innahum la fi shakkin minhu murib Allah yake su banu isra'ila suna cikin shakka game da littafin da aka ba mu annabi Musa muribun kuma suna tuhumar annabi Musa da cewa ƙarya ya ma Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya yadda take cikin suratu Hud aya ta 110 haka nan take suratu Fussilat aya ta 45 a suratul shura wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm baghyan bainakum walawla kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqubiya bainakum wa innal ladina utul kitaba min ba'dihim lafi shakkin minhu murib. Allah madaukaki yace ba su raba ba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm baghyan bainakum, sai bayan ilimi ya dawo musu saboda zalunci a tsakanin juna. Walau da kalimatu sabaqat min rabbika, in ba dan waccan kalma ta alƙawari na jinkiri ga dan adam ba zuwa mutuwar shi, laqubiya bainahum, da Allah yayi hukunci tsakanin su. Wa innal ladina utul kitaba min ba'dihim, wadanda aka ba su littafi a bayan waɗancan, Allah yake sun kasance lafi shakki, suna cikin shakka, minhu muribun, suna kuma tuhuma a kansa. In ka dawo hadisi, kalma ta arraibu ma'ananta guda, amma in ka koma ayoyin Al-Qur'ani, kalma ta arraibu tana ɗaukan ma'anar tuhuma. Don haka da annabi sallallahu alaihi wasallam yake, da'a ma yaribuka ila ma la yaribuka, bar abin da kake kokonto zuwa ga abin da baka kokonto. Ma'anarsa, ka bar abin da kake shakka, ka koma aiki da abin da baka shakka. Shi kuma zato fa, me ye ma'anarsa? Ka duba mu'jamu maqayisil lugha, littafin Ibn Faris, mujallad na uku, shafi na 462. Malamai suna cewa zato yana ɗaukan ma'ana kashi biyu. Idan kai da akari da ayoyin Al-Qur'ani da kuma hadisan Annabi Muhammad, zato yakan ɗauki ma'anan tabbas, ba kamar yadda kai kake ɗauka ba. Zato yakan zo da tabbas, sannan kuma zato yakan ɗauki ma'anar shakka. Don haka ba kowane zato ne yake zuwa da ma'ana guda ba. Don haka al-Imam al-Qurtubi yake cewa, aslu dhanni wa qa'idatuhu ash-shakk. Asali, idan aka ce zato, az-zannu, dangane da ayoyin Al-Qur'ani da kuma hadisan Annabi Muhammad, ma'anar zato shakka, wannan shi ne asalin ma'anarta. A inda zato yake bambanta da shakka, ma'amailin ila ahadin mu'taqidayhi, lokacin da aka ce wane yana cikin zato, ana nufin yana taraddudi tsakanin al'amura guda biyu, yana shakka kenan. To amma ya ɗan karkatawa guda, to sai a ce yana zato. Karkatawan nan da ya kefe guda shi ne zato, idan bai karkata ba sai a ce yana cikin shakka. Ka duba Al-Qamusul Muhit, mujallad na hudu, shafi na 247. Wannan ita ce fassarar Ibn Faris, mu'jamu maqayisil lugha, mujallad na uku, shafi na 462. Don haka ba kowane zato ne yake ɗaukan ma'anan shakka ba. Ba kowane zato ne yake zama laifi ba. A suratul Hujurat, ya ayyuhallazina amanu tanibu katiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. Allah yace, ya ku masu imani, ku nisanci yawan zato, don sashin zato laifi ne. Ashe ba duka zato ne yake ɗaukan ma'ana ta shakka ba. Don haka na farko, malamai suna cewa zato yakan zo da ma'anar shakka, yadda yakan zo a cikin ayoyin Al-Qur'ani da kuma hadisan Annabi Muhammad. Kalma ta zato, az-zann, takan ɗauki ma'anar shakka, at-taraddudu baina wujudi shay'i wa adami. Sannan akan yi amfani da zato a matsayin tabbas. Don haka zato yakan zo, wato a siffofi guda biyu, akwai zato wanda ake yaba ma mutum a kansa, akwai zato wanda ake koshewa mutum a kansa. Ta inda kake bambanci tsakaninsu ta sashin ayoyin Al-Qur'ani, idan ka samu kalma ta azzannu, sai aka samu harafi na anna ya taho gabansa, al-mushaddada, fal-muradu bihi al-yaqin. Duk inda kaga kalma ta zato, sannan aka samu kalma ta inna a gabansa, wannan zato da ake nufi yaqini ne, ba shakka ake nufi ba. Kamar misali, a suratul haqqa, fa amma man utiya kitabahu bi yamini wanda aka bashi littafin sa a ranar alkiyama ta hannun damansa fa yaqulu zai dinga cewa ha umqra'u kitabiya ya ku jama'a ku zo ga littafi gashi ku karanta ku ga abin da ke ciki saboda murnan cewa ya ga kikkiawan sakamako ya tabbatar da makomarsa ita ce aljanna wanda ya samu littafin sa ta hannun dama yana cikin murna yana gaya wa mutane jama'a ga littafi na ku karanta sai ya ce musu inni zanantu anni mulaqin hisabiya ya zaka fassara ni ina zaton dama zan samu hisabi wanda ke zaton zai samu hisabi anya ko ya tafi aljanna ma'anarsa ina da tabbacin abinda nayi a lahira a duniya zan samu sakamakon sa a duniya a lahira wannan dalili yasa abinda na gani a littafin nan ban yi mamakin sa ba don haka kalma ta zato a nan ma'anarta tabbas saboda harafi na anna ya taho gabansa malamai suna cewa haba sallu bi ma'anar i'tiqadil jazim yana da dama cikin alqur'ani kamar misali a suratul baqara aya ta 45 wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in Allah yake in kuna neman taimakon sa to ku rike abubuwa guda biyu wanda duk yake son ya samu taimakon Allah yayin riko da abubuwa guda biyu as-sabr wa as-sala hakuri da kuma sallah sai yace wa inna halaka diratun illa alal khashi'in amma sallan nan tana da wahalan a kula da ita sai ga masu tawali'u ga Allah madaukaki suwaye masu tawali'un nan allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un allazina yazunnuna waɗanda suke zato da waɗanda suke tabbatarwa me yasa saboda gaban yazunnuna an ce annahum inda duk aka samu anna a gabar azzan ma'anansa tabbas suwaye suke iya jure ma hakuri da kuma sallah Allah yake waɗanda suke tabbatar da cewa za su haɗu da Allah a ranar tashin kiyama waɗannan su ne waɗanda suke iya yin hakuri da kuma sallah har ma su samu taimakon Allah madaukaki a suratul baqara wata aya Allah yake kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan bi'iznillahi wallahu ma'as-sabirin don haka babu shakka kalma ta azzannu a cikin alqur'ani ta kan zo da ma'anar al-yaqin ta inda ake gane bambancin su zaka ga harafi na anna ya biyo bayan kalma ta azzannu inda duk ka gani haka ka tabbata yaqini ne ba zato bane bi ma'ana ba shakka ake nufi ba sannan kuma azzannu ta kan zo da ma'anar shakka a cikin alqur'ani ta inda zaka gane bambancin ta babu harafin anna sai dai a sa an dawo suratul inshiqaq wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna allan ba ce anna ba sai aka ce al anlan inda duk kaga an sa dhanna aka sa an ba ce anna ba to shakka me yasa wannan ya samu littafin sa ta bayan shi Allah yake saboda yana shakkan Allah zai tada shi a kiyama wanda duk ya mutu yana shakka wannan mutumin bai tafiya aljanna babu kyau mutum ya riko da shakka a zuciyarsa game da aqida Allah yake bala inna rabbahu kana bihi basira kamar misali a suratul fath lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi umratu al-hudaybiyya ya yi shirin tafiya umra bayan an samu yaƙe-yaƙe tsakaninsa da mutanen Makka an samu yaƙin Badar an samu yaƙin Uhud an samu yaƙin Khandaq annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma larabawa musulmai da ke cikin Madina da waɗanda suke kewaye na yi shirin zan tafi umra ku fito mu tafi jama'a da dama sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam amma larabawa da suke kauye munafikai suka ji tsoron anya a samu yaki har sau uku tsakanin mutanen Madina da Makka sannan a ce mutanen Makka sun kyale annabi ya shiga Makka lafiya annabi sallallahu alaihi wa sallam zai je ya hallaka kansa ne kawai, don haka su ba za su fita ba. Shine Allah yake ba da labari, bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dawo, waɗannan larabawan suka zo suna ba da uzurinsu gaban manzon Allah, ai ka ji muna da hanzari, shi ya hana mu binta zuwa wannan umara. Allah yake bal zanantum allan yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada, bal zanantum allan, kaga gaban kalma ta zanantum an ba a ce annaba, wannan yana nuna ma'anar ta shakka, abinda ya hana ku fita mu tafi umara tare kuna shakka ne, kuna tunani, kuna taraddudi, kuna zaton cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai dawo Madina da rai ba, masu imani da ke tare da shi ba za su dawo ga iyalansu da rai ba har abada. To irin wannan zato wanda ke ma'anar shakka shi ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kushe masa a cikin Al-Qur'ani, ma lahum bihi min ilmin illa tiba'a zan wa ma qataluhu yaqina, inda yake magana akan Yahudawa. To tunda mun san ma'anar shakka shi ne taraddudi tsakanin al'amura guda biyu, ka kafirin jayar da guda akan guda. Ar-raibu ma'ananta shakka, in ka dawo ta sashen hadisan annabi Muhammad, idan ka koma ayoyin Al-Qur'ani, ar-raibu takan zo da ma'anar tuhuma. Ala kulli halin, ma'anan ar-raibu ita ce shakka. Idan ka zo kan ma'ana ta zato, zato ita ce ta samu fassara kashi biyu. Akwai zato da take ɗaukan ma'anar shakka, duk da cewa ta ɗara shakka saboda zuciyarka ta karkata. Ita shakka ita ce kana taraddudi tsakanin al'amura guda biyu. Zato kuma kana taraddudi tsakanin al'amura guda biyu, amma zuciyarka ta fi karkata ma guda ɗaya. Don haka akwai bambanci tsakanin mutumin da aka ce yana cikin shakka da wanda aka ce yana cikin zato. Idan aka ce wane yana cikin shakka, ya kasarin jayar da abu guda kan guda. Idan aka ce wane yana cikin zato, ana nufin yana shakka amma ya karkata mu guda, duk da cewa bai gamsu da shi ba. Wancan hadisin na annabi Muhammad, hadisin Al-Hasan bin Ali, da ma yaribuka ila ma la yaribuka, kabar abinda kake kokonto zuwa ga abinda baka kokonto. Wannan hadisin baya aiki akan zato, yana da kyau jama'a su gane. Hadisin yana aiki ne akan shakka da kuma ar-raibi, amma baya aiki akan az-zannu, domin idan aka ce zato kana shakka tsakanin al'amura guda biyu, amma zuciyarka ta karkata ma guda, babu shakka hadisin can baya aiki akan wannan. Alal misali, kai ne kana cikin tafiya, hadari ya ɗauro, sannan ga duhun dare, kuma lokacin sallah ya yi, don haka da ka tashi za ka yi sallah, sai ka kasa gane al-qibla. A wannan lokaci zuciyarka tana taraddudi, anya nan ne ko kuwa can, sai zuciyarka ta karkata duk da cewa baka gamsu ba, don abin da zai gamsar da kai cewa ga al-qibla sai rana ta fito. To zuciyarka ba ta gamsu ba, amma dai tana karkatawa cewa wannan gefen ne gaba, don haka sai ka fuskanci wannan gefen kai sallah. Shin anan ta saba ma hadisin annabi Muhammad, wanda manzon Allah yake cewa ka bar abin da kake kokonto zuwa ga abin da baka kokonto? Malamai suka ce sallarka ta inganta babu shakka. Duba al-mudawwana ta Imam Malik, Allah ya ji kanshi, mujallad na farko shafi na 92, da al-ummu na al-Imam Shafi'i, mujallad na farko shafi na 94, al-mughni na Ibn Qudama da sharh al-mughni wanda ake ce ma al-kafi, mujallad na farko shafi na 480. Me ya dalilin da yasa aka ce sallar ta inganta? Saboda an samu wani hadisi na annabi Muhammad, حديث عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي ونتهابي يتمنى تارد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سفر أو تتفيا في ليلة مظلمة أو ندريم جهن جسكي فلم ندري أين القبلة قبات يمو مكساس جاني القبلة inji wannan sahabi, mun yi tafiya tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin dare mai tsananin duhu, mun kasa gane al-qibla, fa salla kullu rajulin iyalahu, kowane ɗaya daga cikin mu sai ya fuskanci gabansa ya yi sallah, tunda dai kowa da ra'ayinsa, kai tunaninka daban, wancan ra'ayinsa ga al-qibla inda take, sai to kowa ya rike tunaninsa ya yi amfani da shi. Kaga kenan kowa ya yi amfani da zato ba shakka ba, inda zuciyarsa ta karkata nan ne al-qibla, sai ya fuskanta ya yi sallah. Falamma asbahna zakarna zalika lin-nabi, lokacin da gari ya waye muka zo inda manzon Allah yake, sai muka bashi labari, ya rasulullah, kaji tafiyar da muka yi, muka rabu da kai dinnan ga abin da ya same mu, ga duhun dare, sannan kuma ga mu a wurin da ba mu san shi ba, bare mu iya amfani da wata alama mu gane al-qibla. Don haka kowa ya fuskanci gabansa ya yi sallah. Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ce musu komai ba. Me ake nufi? As-sukutu riba. Idan aka yi shiru an yarda, ka duba sunan Tirmidhi, kitabu salati, babu ma ja'a fi rajuli yusalli li ghairi al-qibla fil ghaib. Wa wajhu dalala bil hadith anna an-nabiyya alima bidhalika wa lam ya'murhum bil i'ada. Sun ba wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam labari, ga halin da muka samu kanmu, ga irin sallar da muka yi, amma Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ce su sake sallan ba, bal ajaba salatahum, manzon Allah yake sallar su tayi, ya nuna cewa sallar su tayi. Kaga kenan ashe ana aiki da zato a shari'ar musulunci, amma ba a aiki da shakka saboda hadisin al-Hasan bin Ali, da ma yaribuka ila ma la yaribuka, Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ce su sake sallan ba, tunda bai ce su sake sallan ba, gashi sun yi amfani da zato suka ayyana inda al-qibla take, a bisa ga wannan dalili sallar su ta inganta. Haka nan mutumin da ana cikin azumi, yamma ta yi, da ya dubi gari ya ga yayi duhu, zatonsa babu mamaki lokacin akwai hadari, da dai babu hadarin da ya ga lokacin da rana ta buya, garin akwai hazo, don haka bai iya tabbatar da cewa rana ta faɗi, babu mamaki ma babu agogo tare da shi, da ganin alamar gajimare ya rufe sama, gari ya yi duhu, sai ya yi buɗe baki, can jimawa sai ranar ta ɓullo, ina hukuncin azaminsa? Domin ya yi amfani da zato, ya yi amfani da inda zuciyarsa ta karkata cewa lallai akwai alamar da rana ta faɗi, to akasarin malaman sunna suna cewa azuminsa ya inganta. Me ya dalili? Saboda shari'ar musulunci tana la'akari da zato, idan ka yi amfani da zato a saboda rashin tabbas, inda zato bai tasiri shine inda aka samu tabbas, amma matukar babu tabbas to zato yana tasiri a shari'ar musulunci, yana da kyau mu gane. Don haka ita shakka ba a amfani da ita a karantarwan Annabi Muhammad, amma zato ana aiki da shi a wurin da babu tabbas. Ka duba Bada'i'us Sana'i' mujallad na biyu shafi na 268, da Al-Baharur Ra'iq mujallad na biyu shafi na 261, Al-Qawanimul Fiqhiyya shafi na 138, da ma littafin mazhabar al-Imam Malik Mawahibul Jalil sharha na Mukhtasarul Kalim mujallad na biyu shafi na 428, haka nan Nihayatul Muqtad mujallad na uku shafi na 171. Malamai suna cewa idan mutum ya rinjayar da zato ya yi amfani da shi wajen da babu tabbas, babu shakka ibadarsa ta inganta. Kuma ana amfani da haka ta sassa da dama na hukunce-hukunce a shari'ar musulunci. Ko amma da a ce al'amarin zai bayyana gare ka a baya, alal misali kai ne ka sha ruwa a zatonka rana ta faɗi, bayan ka gama buɗe baki sai ranar ta ɓullo, wancan zato da kake da kai aiki da shi baka da laifi akai saboda Allah ya baka dama kai amfani da zato wajen da babu tabbas saboda haka baka da laifi kuma azuminka bai baki ba amma tunda rana ta bullo yaqini ya fito kenan tunda yaqini ya zo to fa zato bai tasiri وما يتبئ أكثرهم إلا ظنا الله يقول وإن الظن لا يغني من الحق شيئا زتو بايد تاثيري إذا أنهض شيء دغسيا ينزل تند رانا تافيتو تو دولي ككامي باكينكا إن كقار قربان روا سي كاي كفارا مثالي إن كقوم مصبر الإمام مالك بن أنس الله يجيكاي الله يسامو غالي إذا تبتشن بيسامو غالي كبا azumin ka ya inganta babu shakka Allah ya ce wala yughni min al-haqqi shay'a inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'a ita ta shi zato bai wadatar da komai game da gaskiya aka ce shay'an da ya taho nukratun amma tatanawalu adna shay'in Allah ya ce shay'an dan aka dauko zato aka kara shi da tabbas ba shi da tasiri saboda haka muddin kana amfani da su sai gaskiya ta bayyana gare ka dole ne ka batta Allah ya sa mu gane kaga zato ana la'akari da shi ta sashin shari'ar musulunci amma shakka ba a aiki da ita a shari'ar musulunci saboda hadisai da dama cikin ku akwai hadisin Al-Hasan bin Ali wanda muka karanta da ma yaribuka ila ma la yaribuka wannan ittifaqa malaman sunna kaf sun yi ittifaki akan cewa ana amfani da zato wurin da babu yaqini fi shar'iyyat wa muttafiquna aidan ala adami irtiqa'i shakki ila darajati al-yaqin kamar yadda aka tabbatar da cewa ana amfani da zato wurin da babu tabbas haka nan kuma malamai fahimtar su ta zo wuri guda ba a amfani da shakka kwata kwata a shari'ar musulunci don haka yasa aka samu ka'ida ta usulul fiqh kullu mashkukin fihi mulkan duk abinda aka yi shakkan sa a jefar da shi wannan kaida ce ta usulul fiqh koko a ce kullu mashkukin fihi yuj'alu kal ma'dud duk abinda aka yi shakkan sa to a dauke shi kamar babu shi koko a ce innal yaqina la yazulu bishakk shi tabbas ba a kawar da shi da zato koko ace ma fa bata bil yaqini la yazulu bil shakk abinda ya tabbata a yaqini ba a kawar da shi da shakka don haka duk wanda ya shakka ya aikata abu kaza ko bai yi ba to asali bai yin bane ba a amfani da shakka kwata kwata a shari'ar musulunci alal misali kada tunanin anya nayi alwala kafin in yi sallah kaga kenan ka samu shakka kuma in aka ce shakka zuciyarka ta kasa karkata ma fahimta guda shin nayi alwala kafin in yi sallah to malamai sun kasu kashi biyu anan na farko idan wannan tunani ya zo maka kafin ka fara sallah ya gwada cewa baka yi alwala ba amma idan tunanin ya zo maka bayan ka gama sallah ya nuna cewa kayi alwala domin zai yi wuya musulmi ya kama sallah alhali ba tare da yayi alwala ba kenan kafin ka fara sallan dama akwai tunanin kana da alwala yanzu bayan ka gama sallah ne ka fara samun shakka a zuciyarka malaman sunna kaf sun yi ittifaki akan cewa ba a amfani da shakka a karantarwar musulunci wanda al-Imam Suyuti yana da littafin da ake kiransa wato al-ashbah wa an-nadhair wanda littafin malamai da dama sun rubuta littafai mai irin wannan suna kamar al-Imam an-Nasa'i al-Imam Suyuti sannan akwai Ibn Majim yana da nasa littafi al-Imam Suyuti yana cewa baki ɗaya shari'ar musulunci an gina ta ne akan abubuwa guda uku da yaqini da zato da shakka inda babu yaqini zato yana hawa inda babu yaqini sannan ana shakka to ita shakka jefar da ita ake yi don haka inda zaka lakanci wannan ka'ida da malaman fiqh suka sa kenan tana iya warware maka kanka matsala idan ta same ka a gurin da ka samu shakka ka kasarin jayar da tunaninka guda to ka jefar da shi inji annabi Muhammad a gurin da ka samu shakka zuciyarka ta karkata ma guda to kai aiki wannan ya samu hadisi da dama a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam alal misali akwai hadisin da ke cikin sahihul bukhari da kuma sahihul muslim شكي إلى النبي رجل يخيل إليه أنه يجد شبر صلى سبو دياسة مشكة سيفا إن ياجك آرم في تنهوتون فوق ياجك أرني نفي تنوى النهوتو كاقا إذا ياجك آرى فوانا شكة تابر مطعين شكة تاكوما زتو سبو دا أنفار كركة تام جيهي قدا نعم أقوي ألامر فنايهوتو سبو دا ناجك آرى ألامر أن يهوتو سبو دا أنجك آرى koko alamar an yi hutu saboda an ji karni kaga kenan tarajjudi da ake ya dan karkata ma gefe guda tunda tarajjudin ya karkata to sai kai aiki da shi amma idan bai karkata ba tunani kawai yake zuciyarka nayi hutu ban yi hutu ba manzon Allah yace kar kai aiki da shakka kaga wannan hadisi ya yanke ma hukunci ya dace da wancan hadisin na Al-Hasan bin Ali da'a ma yaribuka ila ma la yaribuka kabar abin da kake kokonto zuwa ga abin da baka kokonto kuma akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri shi ma yana sahihul Bukhari da sahihul Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza shakka ahadukum fi salatihi idan dayan ku yana cikin sallah ya samu shakka falam yadri kam salla salatan aw arba'an mutum ya kasa gane adadin raka'o'in da yayi sallah shin uku ne ko hudu sau da yawa yakan samu dan adam kana cikin sallah sai shakka ta zo maka an ya raka'a uku ne ko kuwa hudu ne annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ya kira kammar shakka a wajen bayaninsa idza shakka ahadukum kaga kenan zuciyarka tana taraddudi tsakanin raka'a uku da kuma raka'a hudu lokacin da wannan shakka ya same ka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace falyatrahi shakka ya jefar da shakka kaga ya dace da hadisin Al-Hasan bin Ali da ma yaribuka kabar abin da kake shakka manzon Allah yace walyabni ala mastaiqana ya gina akan abin da zuciyarsa ta tabbatar masa kenan ka gina ibadarka akan yaqini kar ka gina ibadarka akan shakka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma yasjudu سجدتين قبل أن يسلم سنن إذا كاغم سلن سيكي سجود القبلي كافين كي سلم فإن كان صلى خمسة تو إذا سلر تزم ركع بير أكي أبايا شفعنا له صلاته كينن سجودا نندي سنتك سلر تزم ركع شدا كينن بأسامو تريبا وإن كان صلى itimaman li 40 idan ko ya kasance yayi sallan to ya zamanto ya cika sallar sa daidai kenan waɗannan sujuda guda biyun da yayi kana ta targiman lil shaytan sun zama abin kunyatar ma shaydan bi ma'ana ana kunyatar da shaydan bai samu cin nasara akan ka ba tunda dai gashi kayi sallar ka babu shakka a cikin ta da kwatanta da hadisin Al-Hasan bin Ali da ma yaribuka ila ma la yaribuka da wannan bayanin da manzon Allah ya yi ga mai sallah Allah shi samu gani don haka bambanci dake tsakanin zato da shakka malamai suna cewa na farko inna dhanna la yaqa'u fi an-nafs illa bi sababin hadasa an shi zato bai zuwa marai sai a dalilin wani sababi amma shakku faqad yaqa'u fi an-nafs ibtida'a ita shakka takan shigo ma zuciyar dan adam ko babu dalili amma zato bai shigo ma zuciya sai da sababi ka duba sharhul umda littafin abul husayn al-basri mujallad nabiy shafi na 53 nabiyu inna awjuha al-ihtimal fi shakki mutasawiya a lokacin da kake taraddudi tsakanin abubuwa guda biyu baka iya dai baka iya rinjayar da daya akan daya ba to sai a ce kana shakka amma fi zanni فهي متفاوته in aka ce kana zato na'am kana taraddudi tsakanin al'amura guda biyu amma karin jayar da guda akan guda
kana iya aiki da zato amma baka aiki da shakka wannan ta inda suke bambanta kenan a siffan su shakka baka rinjayar da abu daya akan daya ba zato kuwa ka karkata mu guda a tsakanin abubuwa guda biyu da kake shakkar su sannan na uku malamai suke cewa inna dhanna tariqun lil hukmi shar'i bi khilafi shakki a shi zato ana aiki da shi a shari'ar musulunci ittifaqan babu sabani akai amma shakka ba a amfani da ita to sai mu je na hudu wanda shine waswasi ar-raib as-sannu ash-shakku sai waswasi kaga bisa ga bayanin da ya gabata ba a aiki da ar-raib ba a aiki da ash-shakku amma ana aiki da az-sannu to al-waswasu fa malamai suna cewa al-waswasa hiya hadithun nafsi aw ash-shaytan bima la naf'a fihi wala khayra li dhatihi aw ma yu'addi ilayhi shakka in tayi yawa ita ce ake kira waswasi don haka malamai suka rubuta littafai da dama akan matsalanta saboda galibi shedan yana amfani da shakka yayin tarku ma'aqidar musulmi Allah shi mana kariya me ake ce ma waswasi shakka ce wadda ta yawaita ta inda ake bambanta tsakanin su malamai suna cewa zato mu'tabirun shar'an ana la'akari da shi a shari'ar musulunci watubna alaihi al-kaseer min al-ahkam ash-shar'iyya fi al-'adid min abwab al-fiqh babuka da dama na fiqhu in ka duba zaka ga an gina su ne ma akan zato don haka malaman fiqhu suka tsara littafan su in kaza ya faru kaza ne saboda la'akari da qawaidul usul wanda cikin waɗannan ka'idoji da suka yi amfani da su sun yi la'akari da zato baki ɗaya malaman sunna don haka babu shakka ana aiki da zato wajen gina shari'ar musulunci amma wasu wasi ba a aiki da shi wannan yana cikin as-sailul jarar ala hada'iqil azhar littafin fiqhu na al-imam ash-shawkani Allah ya ji kanshi jallan na farko shafi na 104 yayi maganganu masu tsawo akai ana la'akari da zato a shari'ar musulunci amma ita wasu wasi fahiya mulgato ba a aiki da waswasi domin tushen waswasi shakka ne shakka ita ce taraddudi tsakanin abubuwa guda biyu ka kasarin jayar da guda waswasi taraddudin ya aure ka idan shakka ta auri mutum sai a ce wani mai waswasi ya zamanto in zai yi alwala sai yayi shakka in ya tsaya sallah sai yayi shakka kafin ya gama sallah sai yayi shakka yawan aukuwan shakkar shi ake ce ma waswasi don haka ba la'akari da waswasi domin uwarta ita ce shakka ita kanta shakkan annabi sallallahu alaihi wasallam yace da'a ma yaribuka ila ma la yaribuka kar kai aiki da shakka baki daya kai aiki da yaqini to bare kuma waswasi wanda shakkan ce ta haife ta malamai suna cewa inna dhanna a'la wa aqwa daraja min alwaswasa ba a daidaita zato da waswasi domin zato zuciyarka ta karkata ma guda waswasi kuma ka kasarin jayar da sassa biyu da kake taraddudi a kansu wannan waswasi ya bambanta da shakka kasancewar ita shakka an hana ka aiki da ita ne idan ka yi ta baka da laifi an hana ka aiki da shakka amma da zaka yi aiki da shakka din ba a cewa ka samu zunubi sai an dora da irin abin da kai amfani da shakkan a kansa duk da cewa bai kamata kai la'akari da shakkan ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana to amma tsawatar wanda aka yi akan waswasi ya fi tsanani akan aiki da shakka aiki da shakka haramun aiki da waswasi ya fi tsananin haramci akan shakka yana da kyau mu gane don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa mu daina aiki da shakka mu bar aiki da waswasi kuma babu shakka biyayya ga manzon Allah shi yake warkar da mutum daga kowace cuta ta aqida domin waswasi ciwo ne wanda ke samun zuciyar dan adam kai tsarki shedan ya ce maka baka yi tsarkin ba ko ka shiga bayan gida
kafin ka gama dahara an gama sallan gaba daya yayi tsarki ya miƙe sai ya dinga tunanin fitsarin ya zubo ya sake tsugunawa yayi tsarki ya miƙe ya kama shakkar fitsarin ya zubo wallahi akwai mutumin da kan yi minti 30 a toilet kafin ya fita saboda wasuwasi da wasuwasi da shakka babin su guda ne haramun ne inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutun yayi aiki da shi maimakon haka mu koma ga Allah tabaraka wa ta'ala mu yi riko da abinda manzon Allah ya karantar da mu a kansa wanda duk yayi riko da karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu tsira wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani tazakkaru fa idza hum mubsiru a duk sa'ilin da ya zamanto waswasi ya aure ka akwai abubuwa guda hudu waɗanda ya kamata ka yi riko da su na farko ka lizimci a'udhu billahi minash shaitanir rajim da cewa amantu billahi wa rasulihi a dalilin hadisin Usman ibn Abi al-As Allah shi kara masa yarda yazo ya samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace masa ya rasulullah yanzu dai shaitan ya lizimce ni yana sanya min shakka cikin ibadata annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan lokaci da Usman ibn Abi al-As ya kawo masa kara ya karantar da shi abin da zai idan yayi aiki da wannan abin Allah zai raba shi da wannan waswasin manzon Allah yace masa zaka shaytanu yuqalu lahu khanzab wani shaytanin aljani ne wanda ake kiransa khanzab aikin sa kenan ya dinga jefa waswasi a zuciyar musulmi fa idza ahsastahu lokacin da kaji alamar zuwan shi fa ta'awwaz billahi minhu sai ka nemi tsarin Allah game da shi kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim wathil ala yasarika talata kai tofi so uku ta hagunka qala usmanu abul as yace fa fa'altu zalika nayi abinda manzon Allah ya gaya min fa afhabahu Allahu anni Allah ya raba ni da wannan shaidani me yasa ya rabu da wannan shaidanin ya rabu da cuta ta waswasi saboda ya bi umurnin manzon Allah mataki na farko a'udhu billahi minash shaitanir rajim nabiyu tofi ta hagu sannan amantu billahi wa rasulihi saboda hadisin Aisha Allah shi kara mata yarda yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 116 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna ahadakum ya'tihi shaitan shaitan yana iya zuwa madayan ku fa yaqulu ya sanya masa shakka a zuciyar shi man khalaqaka wa ya halicce ka fa yaqulu allah sai ka baba kanka amsa allah ne ya halicce ni fa yaqulu sai shaitan din ya jefa maka shakka fa man khalaqa allah to shi allah wa ya halicce shi shaitan yakan jefa ma dan adam tunani iri iri a lokacin da shaitan ya jefa maka irin wannan tunani kokari yake ya sa maka shakka ya jefa maka wato taraddudi ka samu kokonto game da samuwar Allah tabaraka wa ta'ala da zaran shakka ta shiga imaninka kikenan musulmi ya zama kafir annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa idza wajada zalika ahadukum da zaran dayan ku ya samu irin wannan waswasi a zuciyarsa falyaqra amantu billahi wa rusulihi sai ya karanta amantu billahi wa rusulihi fa inna zalika yuthibu anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace za a raba ka da wannan waswasi da kake yi matakai uku a'udhu billahi minash shaitanir rajim amantu billahi wa rasulihi ko wa rusulihi sannan tofi ta hagu kuma wannan kana yin sa koda a cikin sallah kana cikin sallah waswasi ya zo maka idan shakka ta aure ka da zaran ka ji alamar zuwan shi sai ka ce amantu billahi wa rasulihi a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai tofi ta hagunka sau uku sallar ka bata baci ba mataki na karshe kar ka yadda ka maimaita wani aiki a dalilin waswasi idan ka maimaita aikin ka saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don haka yasa waswasi hukuncin sa ya dare shakka domin akwai haramci a kansa na saba umurnin manzon Allah
annabi ya karantar da mu ga abubuwan da zamu yi idan shakka ta aure mu, wanda shakka ta aure shi sai yake aiki da waɗannan abubuwa, kaga kenan bayan yana da laifin aiki da shakka, sannan kuma yana da laifin saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk mai waswasi kare maimaita aiki. Idan kana da waswasi, in ka tsaya sallah ka kan karanta Fatiha sau biyu, ka karanta Fatiha din amma shedan ya sanya maka zato Fatihan bata yi ba, saboda lokacin da kake karantawa ka manta izhari, ka duba sharri na shedan. Mutum yana karatun Fatiha amma shedan sai ya jefa mar tunanin ai tajwidin karatun ma bai yi ba, akwai hukunci ɗaya da aka tsallake, bari ya sake komawa farko. Ba mamaki baka taba haduwa da mai wannan cutan ba. Wallahi akwai mutumin da ke karanta Fatiha sau goma a sallah a raka'a guda, ya gama ta yana ganin ba ta yi ba ya sake. To da zaran ya maimaita ya tabbata ya saba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Me yasa? Annabi ya ce, inna Allah azza wa jalla tajawaza li ummati ma waswasat bihi. Manzon Allah ya ce, Allah ya yafe ma al'ummata duk mai cutan waswasi, an yafe ma. In ji Annabi Muhammad, duk wanda cutar waswasi ta same shi, to shi kuma Allah ya yafe masa. Saboda shedan yana amfani da waswasi ya sanya tarko, wato na farautar aqidar musulmi, shi kuma Allah sai ya ce, to duk wanda cutar waswasi ta same shi na yafe masa. Wa ma haddasa bihi anfusuha, da abinda rayukan musulmai suka dinga saka musu, wato duk abinda shedan zai sanya ma a zuciya, ka zauna tunani ko da zaka kai ga zagin Allah ma'azallah a zuciyarka, in dai Annabi ya ce malam ta'amal aw tatakallam bi shar'i, in dai baka furta a harshenka ba, in dai baka yi aiki da abin da zuciyarka ta saka maka ba, duk irin tunanin da ke zuciyar dan adam komai muninsa Allah ya yafe wa musulmi. Ka duba sahihul Bukhari hadisi na 6664, sahihu Muslim hadisi na 127. Don haka haramun ne mutumin da irin wannan cuta ta same shi ya maimaita wani aiki. Tunda ka san halinka, kana da waswasi, to sai ka san abinda manzon Allah ya faɗa, duk aikin da kai an karba, in ma baka yin ba an karba. Misali da zaka karanta Fatiha, sai ka dinga tunanin anya na karanta Fatiha, ko koda baka karanta Fatihan ba, Allah zai rubuta maka ladan kayi Fatiha, saboda kana da cutar waswasi. Kuma tuni Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, Allah ya yafe wa al'umar Annabi Muhammad abinda ya same su na waswasi da irin munanan tunani da kan shiga rayukansu. Ka duba fatawar Lajnatid Da'ima mujallal na 5 shafi na 223. Idza farakta min alwudu'i, ka gama alwala, aw alghusl min haidin aw janaba, ko mace ta gama wankan haila ko ta gama wankan janaba, fa'tamidi annaki qad tahurti, ake cewa idan waswasi ya zo mata ko ya zo maka bayan ka gama wanka ko alwala, anya alwalan nan tayi, anya wankan nan tayi, fa'tamidi annaki qad tahurti. Malamai suka ce ki kaddara wankan ki yayi, wada'i ankil waswasa bi kali waswasi wa tulil mufsi fil hamam fa innahu min ash-shaytan. Wannan tunanin wato tarko ne na shedan, ka bar amfani da shi, ka kaddara alwalad da kai tayi, ka kaddara wankan da kai ita ma tayi. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu umarni kuma ya gaya mana cewa Allah ya yafe ma mutumin da ya samu irin wannan cuta, la yahillu mukhalafatuhu, ba halal bane a saba umarnin Annabi Muhammad. Abinda manzon Allah ya faɗa shari'a ce, dan ya samu shaidar Allah a cikin Alkur'ani, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, duba suratul shura aya ta 52, Allah ya ce lallai kai Muhammad
kana shiryar da mutane zuwa tafarki madaidaici annabi ba zai taba umurni gare mu akan abin da zai kai mu ga halaka ba don haka wanda ke saba umurnin Allah yayi tunanin abin da Allah ya faɗa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira ya tuna umurnin Allah bal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wannan dalili yasa kake ganin mutum mai wasuwasi yana cikin bala'i saboda ya saba umurnin annabi Muhammad hankalinsa a tashe yake kowa zai yi sallah guda shi sai yayi 20 me yasa ya bar umurnin annabi Muhammad don haka ya shiga fitina shi ko Allah madaukaki bai taba sanya mana wahala a shari'an nan ba yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa ma ja'ala Allahu alaykum fi ad-din min haraj saboda haka mu yi riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam za mu samu tsira walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin maganganun suna da yawa amma akalla mun bambanta tsakanin kalmomin nan guda hudu ar-raibu ash-shakku adh-dhannu da kuma al-waswas hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana aiki ne akan ar-raibu da ash-shakku da al-waswas banda adh-dhannu saboda zato ana la'akari da shi wajen gina shari'ar musulunci Allah shi ta albarka cikin abin da muka faɗa Allah shi gafarta mana kuskure da ya auku akwai masu tambayoyi za mu karanta insha Allah duk da cewa ina da wasu ƴan nasihu da zan gabatar na farko dusa ilin da aka ji nayi kuskure wajen karanta ayar alqur'ani wanda ya fahimci nayi kuskure nan take kamata ya karanta ayar nan ya daga murya wannan shine sunnar annabi Muhammad babu wanda ya wuce yayi kuskure shi kansa manzon Allah yana sallah yayi kuskure wajen karatun ayoyin alqur'ani lokacin da ya gama yake masahabinsa fada me ya hana ka tada ni lokacin da kaji nayi kuskure ba daidai bane idan nayi kuskure wajen karanta ayar alqur'ani wani ya ji kuskuren nan ya kyale bai fada min nan take ba nan take ka daga murya musamman saboda ana recording karatun da muke din nan kada ya zamanto mun karantar da kuskure Allah shi mana kariya akai na biyu to Allah masu rubuta tambaya dinga kulawa wajen rubutu wasiƙar da ban iya karanta ta ba ba za ka ji amsar ta ba sannan na uku na sha maimaita cewa a rubuta tambaya daya saboda tambayoyin suna zuwa da yawa idan mutum ya rubuta tambaya fiye da daya babu shakka guda ɗayan kawai zan amsa insha Allah sannan na hudu wanda duk ya rubuta tambaya babu sallama ba zan amsa ta ba saboda hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka duba silsilatu sahiha hadisi na 816 man bada'a bil kalami qabla as-salami fala tujibuhu duk wanda ya fara magana kafin yayi sallama kar ku bashi amsa inji manzon Allah na'am
sallamu kai magana
da dama suna kuskure wajen sallama musamman a wannan zamani na text messages za ka ga mutum ya rubuta as ko yayi sallama kenan yasa a double s wannan wai shine sallama ko kuwa yasa ASLKM nan ma yayi sallama ko ko yace salam sai ci gaba wato wannan duk ganda ne bai son ya samu lada da ake bawa mai sallama ina ma ka rubuta assalamu alaikum ko da ake iyakar wasiƙa kake nan tafi ka rubuta wasiƙan babu assalamu alaikum wallahi kuskure ne jama'a mu yi hatara Allah ya sa mu gane Mai tambaya ta farko dan Allah menene matsayin sallar qiyamul layl cikin wata Ramadan a goman karshe kuma a jami'i babu shakka sunna ce mutum yayi qiyamul Ramadan a jami'i a goman karshe كذو فتاوى اللجنة دائما مجلل نبقوا شاتين لريدة تسئين دا شدا تنبايا تقبع كيما كامين دا الدعاء الله يبان زمن الله هي سكانينا دا إيالينا الله شأمسا من الدعاء باكي دا يبان زمن الله هي سكانم دا إيالم بتنبايا تقبع جلسة الاستراحة كم الشيكارون ونمتن يكمات يفارا سيومتن يكي شيكارو سبعين دا سما تافين kamar yadda wasu malamai suke fada a fatawa suke bada fatawa babu shakka babu hujjar cewa sai tsoho ne zai yi jalsatul istiraha kowa ya kamata yayin jalsatul istiraha ka duba irwaul galil mujallal nabi shafi na 82 me tambaya ta gaba manzon Allah ya taba tara mutane sun yi qiyamul layl da azumi a bayan sa wallahi wannan abu yana bani mamaki duk da cewa babu mamaki game da al'amarin Allah amma abin da ke bada mamaki shine a samu mutumin da ke da'awar sunna malami ne yake da'awar sunna a samu yana fada da qiyamul layl wannan abin yana da ban mamaki babu shakka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi limancin qiyamul layl cikin watan Ramadan duba salatul mu'min mujallal na farko shafi na 351 zaka ga bayanai da yawa akai wato bayan manzon Allah ya rasu zamanin sayyidina Umar ya tara sahabbai wanda magana tana da tsawo tana cikin motsa ya tara sahabbai ya nada Ubayy bin Ka'ab da Tamim ad-Dari yace ku dinga limancin mutane a qiyam Ramadan sayyidina Umar ya nada limamai don su yi limancin qiyam Ramadan har ma ya nada wa mata nasu limami har sayyiduna Umar ya bar duniya ana qiyam Ramadan sahabbai ke wannan jam babu sabani akan wannan to da dai a ce abinda sayyiduna Umar ya yi ma kuskure ne bayan rasuwansa sayyiduna Usman ya hau halifanci ai da ya gyara ya bar wannan qiyam Ramadan a jam har ya bar duniya to da a ce sayyidina Usman ya dora kan kuskuren Umar Allah shi kara musu yarda yanzu duk sun bar duniya sayyidina Ali ya hau mulki sayyidina Ali da ya hau ai sai ya kawar da wannan bid'a ko inda bid'a ce sayyidina Ali da ya hau sai ya ce musu daga yau in kun gama kar ku yi wukiri ku bari ni zan zo in limance ku ya tabbatar koko sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali su tabbatar da wani aiki a samu malami a Abuja bayan shekara 1400 yace bid'a ne wannan abin da ban mamaki Allah shi kare mu sai mai tambaya ta gaba yace ranar litinin wani bawan Allah ya zo zai shigo sauraron karatu sai wasu azzalimai suka tare shi a nan kofar FDA suka yi masa duka muna barin addu'a to Allah madaukake ya bashi ladan musibar da ta same shi kuma Allah ya bashi hakuri da jure hukunci na Allah tabaraka wa ta'ala me tambaya ta gaba yaushe ne lokacin sunna lokacin da sunna ta tabbatar mutun yayi addu'o'in safiya da maraice kamar azkarul masa'i was sabah zikiri da ake na safe da na yamma wani lokaci ya kamata a yi babu shakka an samu sabanin fahimta tsakanin sahabban tsakanin malamai game da lokacin zikirin safe da na yamma mafi inganci ana sallar zikiri ana sallar asubahi ake zikirin safe zuwa fitar rana ana sallar la'asar ake zikirin yamma zuwa faduwar rana wannan shine mafi inganci daga cikin fahimtar da malamai suka yi ka duba alwabil litafin ibn al-qayyim da yayi akan al-azkar shafi na 119 da kuma sharhul azkar mujallal na 3 shafi na 75 me tambaya ta gaba a shawarce ne akan shares ina da certificate na shares yaya zan yi da su babu shakka sayan hannun jari halal ne matukar wannan kamfanin abinda yake ya dace da shari'ar musulunci da kuma tsarin sayan shares din bai saba ma tsari na kasuwancin musulunci ba ka zo fata wallahi ratu da'ima mujallal na 13 shafi na 503 amma idan ya zama ya saba ma ka'ida to Allah ne ya faɗa fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun idan kun tuba sai ku amshi uwar kudinku babu ruwanka da kuma me aka samu a baya don haka kenan wanda ya tuba kamata yayi a ce ya barranta da duk wani abin da ke da alaka da wannan kamfanin na share dukkan wani abu da ke alaka tsakanin sa da kamfani ya zamanto ya rabu da shi kare ya zamanto ka tuba amma kuma akwai sauran wani abin da ke tsakanin ka da su me tambaya ta gaba mutanen da ba sa ba ma yaran su mata aure ga mutanen Jos to yanzu ba a aurarwa mutanen Jos ba a ba su aure saboda ana fada a can don Allah me zaka iya cewa akan wannan matsala to ina ga kuskure ne kuskure ne a kibawa mutumin Jos aure saboda ana rikici a can annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa biyu yace mu yi la'akari da su khuluqun wa dinu hali da addini ba a ce wurin zama ba idza ataakum man tarbauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu in dai wani taho neman yarka ka yarda da addininsa kuma ka yarda da halinsa saboda abu biyu din nan ba safai sukan hadu ba ba abin mamaki bane ka samu mai ilimi bai da halin kwarai Allah shi kare mu ko ka samu mutum da halin kwarai amma kuma ba addini to sai biyun sun samu ka gamsu da addininsa ka gamsu da halin shi sai ka bashi aure me tambaya ta gaba me hukuncin waswasi a cikin sallah to ai mun gama shi na gaba yace kafirai na shishigi a sha'anin auren wuri ga ƴaƴan mata na musulmai ko me zaka ce wato kafirai suna shishigi game da aure tsarin aure na musulunci kamar yadda musulunci ya bada damar a aure ta yarinya tun tana karama su kuma kafirai suna sukan musulunci akan irin wannan tsari bai kamata ka waiwaya ka dubi wanda yake dokan Allah ba dama can ba za su taba yaba mu addinin musulunci ba kuma ba so muke ma su yaba din ba mu dai duk abin da Allah ya karantar da mu mun san daidai ne babu zalunci a cikin sa duk da haka aurar da ƴa mace tana ƴar karama musulunci bai tilasta mu akan shi ba kuma ma bai kamata ba in ba akwai larura irin wadda ta dace da sunnar manzon Allah din ba domin akwai buƙatar ƴarka ta samu ilimi da sauransu misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da ƴaƴansa shi kansa amma ai bai aurar da su suna shekara kara din ba akwai hikimar da ta sa ya auri ita na Aisha a wannan shekara Allah ya sa mu gane to kar mu manta gefe guda na rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam murin jayar da gefe guda akan gefe guda kuskure ne mu yi amfani da sassan guda biyu gaba ɗayan su misali in muka dauki auren da manzon Allah yayi yarinyar tana shekara 9 ya aure ta ya zauna da ita sai muka dinga auren da ƴaƴanmu a shekaru 9 mun yi rayar sunnar manzon Allah kwarai amma mun bar wata sunna ta daban a aikace shi kansa manzon Allah ya auren da ƴaƴansa ne bayan sun wuce ma shekara 18 to ina ga wancan sunnan kuma kaga ita ma ya kamata a ce mun raya ta aiko don haka sai mu yi la'akari da hali da kansa a auren da mace tana karama din idan halin ya zo daidai ne misali sannan mu rika auren da ƴaƴanmu bayan sun samu kosawa din musamman kasancewar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka samu sun yi wannan auren ba su da yawa kamar sayyidina Umar yayi wannan aure ya auri Ummu Kulthum yar sayyidina Ali kanwar su Al-Hassan da Al-Husayn ya aure ta tana yar karama ita ma akwai dai sahabbai kadan waɗanda suka yi irin wannan aure amma akasarin sahabbai auren da ƴaƴansu da suka yi bayan ƴaƴan nasu sun girma ne to kaga kar mu rinja yadda wani gefe akan wani gefe abin da nake faɗa kar kuma mu dauka wajibi ne sai mun yi hakan duk da cewa in aka samu wanda yayi auren ƴarsa tana karama bai kamata mu faɗa da shi ba in mun yi faɗa da shi muna faɗa ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa a yi kyakkyawar fahimtar magana ta wannan kuma yace text baya tafiya in nayi maka ko ka canza lamba ne ban canza lamba ba sai dai nakan toshe lamban saboda yawan tambayoyi wani lokaci nakan amsa tambaya 200 a dare daya to shine sai in yi barin din sa sai tambayoyin su shigo game da wankan janaba da babu alwala a cikin sa cewa za a iya sallah da shi ko kuwa ba za a yi ba babu wani sabani a kai domin annabi yayi abinda manzon Allah yayi yaushe kuma za a samu wanda zai yi sabani akan shi laisa kullu khilafin jaa mu'tabiran illa khilafullahu habbun min an-nazari a ce manzon Allah yayi kace an samu sabani la da zaran an ce manzon Allah yayi musulmin kwarai dauka yake kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanka bai alwala ba kuma yi sallah saboda haka sunna ce illa dai yaya ake yin ta ka'idar ita ce ka gama har ka fita baka taba al'aurarka ba kuma baka yi hutu ba ko fitsari shikenan alwalaka tana nan in ko ka kai ga taba al'aurarka alwala ta baci ka dubo fatawar latinatu da'ima mujallal na 30 shafin 164 wanda yayi wanka irin na manzon Allah kafin yayi wanka yayi tsarki saboda haka yayi alwala in bai yi alwalan ba ma ya dai fara tsarki sai ya wanke sauran sassan jikinsa ba tare da hannunsa ya taba al'auran shi ba yana gamawa ba sai yayi alwala ba ya wuce yayi sallah kawai babu shakka sunna ce ta manzon Allah wannan yace muna barin addu'a saboda bukatoci da yawa Allah shi biya mana bukatocin mu ina ga tambayoyin suna da dan dama zamu rage wasu sai jibi insha Allah tunda zamu dawo sai a karasa su اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
هذا مقاتل بن حيات ما لم نفرق سنانون سوى ba wai ridda ce kadai dalilin ta ke sa Allah ya bata ayyukan musulmi ba duk wasu ayyuka wadanda a dalilin su suka ke bata ladan wanda shine Sheikhul Islam yace fa'ira anil hasan yadullu ala ma'asi wal kabira wannan magana da aka dauko ta al-Hasan da sauran tabi'ai kan da cewa ashe akwai ayyuka na zunubi ayyuka na al-kaba'ir wadanda a dalilin su Allah yake bata duka wani ibada ladan ibada da mutum ya aikata a rayuwarsa wannan ita ce maganar da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya shi ma ya faɗa a cikin Madarijus Salikin yana magana akan riya Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace ar-riya yufsidu al-amal riya tana bata aikin mutum kamar yadda gori ke bata aikin mutum ya kawo hujja da hadisin Abu Huraira Abu Hurairah yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misalin wasu mutane guda uku yana cewa inna awwalan nas yaqda yawmal qiyamati alaihi rajulun istushhida mutanen da za a fara safu a wutar jahannama a ranar tashin kiyama manzon Allah yake masu riya ne dukkan su mutane uku din nan Allah shi kare mu wadanda za a fara babbaka su a cikin wutar jahannama mutane uku manzon Allah yace na farkon su shine mutumin da ya tafi yaki ya samu damar shahada a filin hisabi Allah zai ce a kawo shi fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha galada na wanda ya mutuwa shahada gashi yana cikin waɗanda ake ganin sun yi mutuwa shahada to sai dai baka wucewa kuma sai Allah ya ma tambaya fa ma amilta fiha me kai a rayuwarka sai ya bada amsa cewa qataltu fika hatta tushitu ya Allah rayuwata yaki na dinga tafiya yakin addini na dinga tafiya jihadi daga wannan zuwa wancan har dai nayi dace da mutuwar shahada kala sai Allah yake masa kafarta kai kariya walakinnaka qatalta li an yuqala fulanu jari' kai yaki ne saboda a ce wani gwani ne ai ya iya fada fakat ila sannan kuma an faɗa din an ce ai babu nan yaki kamar wani kuma umira bihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai umurni wannan mutumin a kama shi fa suhiba ala wajhihi za a ja shi akan fuskar sa hatta ulqiya fi nar har dai a jefa shi a cikin wutar jahannama sannan mutum na biyu wa rajulun ta'allama al-ilma mutum ne wanda yaje ya koyi ilimi wa allamahu kuma da ya koyi ilimin ya dinga karantarwa shine wa'azi shine karantar da mutane ko qara al-qur'an ya karanta al-qur'ani ya karanta da al-qur'ani malami shi ne mutum na biyu an zo da shi gaban Allah fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha ga ladan wanda yayi da'awa a wuri guda an aje amma sai amma tambaya kafin ka samu fa ma amita fiha gafata malam ne kai a duniya kala sai yace ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu ni abinda nayi a duniya ban tafi sana'a ba ban yi kokarin ayyuka ba illa kawai neman ilimi kuma Allah da ka bani ilimin na dinga karantar da mutane wannan ilimi wa qara'tu fika al-qur'an na karanta al-qur'ani saboda kai nayi ta karantar da al-qur'ani kala sai Allah yace kazarta yi shiru kai kariya walakinaka ta'allamta liqam 'alimun ka koyi ilimi ne don a ce wani malami wanda ya kware wajen karantarwa wa qara'ta al-qur'an ka karanta al-qur'ani li yuqala dan ace huwa qari'un babu mai karatun al-qur'ani kamar wani dalilin da yasa kenan kai karatunka fa tsakila kuma an fada an ce ba kamar ka ta wajen ilimi dan haka ka riga ka samu rabonka a duniya thumma umira bihi sai Allah ya umurni fa suhiba ala wajhihi akama wannan mutumi a fizge shi akan fuskarsa hatta ulqiya fi an-nar a jefa shi a wutar jahannama malaman da suka bada labarin wannan hadisi in ka duba sahihu muslim al-ala bin abi hakim yake cewa yana tare da muawiya bin abi sufyan Allah shi kara masa yarda a kasar sham fa daqala alayhi rajulun wani mutum ya shigo fa haddathahu bi hadha an abi huraira muawiya ka ji wani hadisi da abu huraira ya karanta da mu abu huraira yake cewa mutanen da Allah zai fara babbakawa ga su wane da wane da wane fa qala muawiya muawiya yace fa kad kanfu ila bi haula'i misla hadha yanzu waɗannan mutane da muke ji da su wanda ya tafi yayi mutuwar shahada ya bar iyalansa ya bar dukiyarsa ya bar gidansa ya bar dadi ya zama makami ya shiga filin daga aka kashe shi ya zama shine na farko da Allah zai sa a wutar jahannama malami da ya dinga karatu yana karantar da mutane addini a san fari a san baki ya zama shine mutum na biyu da za a sa a wutar jahannama yanzu waɗannan haka aka yi da su sun baka muawiya sai muawiya ya fashe da kuka buka al shadidan hatta wallana annahu halikun yake cewa sai da muka yi tsammani muawiya zai halaka saboda kukan da ya dinga rusawa da aka karanta masa wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam wa kunna sai muna cewa kad ja'ana hadha ar-rajulu bi sharri yau ga wani mutum ya zo mana da sharri wannan hadisin da ya kawo mana zai zama dalilin mutuwar shugabanmu domin Abu Muawiya ya dinga kuka a dalilin hadisin Abu Huraira Allah shi kara masa yarda thumma afaka Muawiya wa masaha an wajhihi daga baya Muawiya ya dawo hankalinsa ya shafe zufa ya shafe kwalla sannan sai ya ce sadaqallahu wa rasuluhu Allah da manzonsa sun yi gaskiya ai Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون لكم وجهة آية سورة الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا زامدوا بي أيكا دسك يغاش أن تارا الذي سيأكاو أيكا سيأمرك شاميد شكورا أبو در سيكو كيمة متجهن لما الله شكارك hadisin yana cikin at-targhib wa tarhib mujallad da farko shafi na 29 sahihu muslim hadisi na 1905 da duba sharh sunna littafin al-imam al-badawi saboda haka riya take da hadarin gaske sai dai kuma ba za ka bar aiki saboda gudun riya ba kana magana ce ta al-fudail bin iyah tarkul amali min ajali an-nasi riya wal amalu min ajali an-nasi shirku ka ki yin aiki saboda kana gudun riya to shi kan sai riya ne sannan kuma kai aikin dan mutane su gani shirka ce inji al-fudail bin iyah sai ce wal ikhlasu an yu'afika Allahu anhuma ikhlas yana tsakanin su Allah ya kare ka kar ka ki yin aikin saboda gudun mutane sannan kuma kar ka yi aikin domin mutane Allah shi kare mu sannan akwai hadisin Sauban wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sa riwaya ta ibnu maja hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la a'lamunna aqwaman min ummati ya'tuna yawm al-qiyamati bi hasanatin amsal al-jibal fayaj'aluha Allahu haba'an mansura. Na san wasu mutane daga al'ummata, annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ranar tashin kiyama za a tara ayyukansu da girma kamar tarin duwatsu na tihama, bai ba ga ayyukansu farare kal, duk wanda ke filin